الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك اللهم وانا مجلسنا منا مسجد البرهان وانا لنا تاع الخميس goma sha takwas ga watan al-Muharram sabuwar shekarar musulunci 1438 da ya zo daidai da 20 ga watan goma shekara ta 2016 miladiya, kamar yadda muka saba mana karatu littafin ahdari na al-Allama al-Imam Abdurrahman al-Akhdari al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Na karatu mu da ya gabata mun yi karatu akan mujibatul wusul, abubuwan da suke wajabta wanka. Mun amince abubuwan da suke wajabta wanka kamar yadda malam ya kawo cikin wannan littafi nasa, abubuwa guda uku. Malam ya kawo janaba, ya kawo haila da kuma nifasi. Sannan janabar kuma yace ta kasu kashi biyu, abubuwan da suke sa janaba. Abu na farko shine fitar mani. Fitar mani ko a mafarki ko a farke, sai dai idan a farke ne yana da sharuɗa, ya zamana cewa ya fita fita irin ta al'ada, sannan kuma ya fita da jin daɗi irin wanda aka saba. Idan ya fita ba irin ta al'ada ba, ko da jin daɗi ba irin wanda aka saba ba, ko wahala ta fitar da shi, ko tsoruta ta fitar da shi, wannan ba daɗi ya fitar da shi ba, ba zai zama janaba ba. Amma idan a mafarki ne, shi kuma babu wannan sharuɗa. Ko mai mafarki ya sani ko bai sani ba, ko ya san lokacin ko bai san lokacin ba, idan ya gama ni tare da shi, ko danye ko busheshe, to hukuncin janaba ya hukansa. Wannan ɓangaren janaba kenan, ɓangaren fitan mani kenan. Ɓangaren janaba na biyu, ɓangaren ɓacewan hashafa a cikin farji, ma'ana kan azzakarin namiji a cikin farji. Wannan ma mun yi magana a kai, wannan shi kuma ba tare da an yi la'akari da cewa an fitar da mani ko a fitar da mani ba. Indai haka ta faru, to janaba ta kama shi, namijin ta kama itan macen, idan har ainihin wato baliga ce. Sannan malam ya kawo jinin haila a matsayin abin da ke wajabta wanka, da kuma jinin nifasi a matsayin abin da ke wajabta wanka. Sauran wanka da muka san su sun shahara a musulunci, kuma malam bai ambace su ba, irin wankan juma'a, irin wankan idi, irin wankan harama, wato harami na umra ko na hajji, ire-iren waɗannan wanka malam bai kawo su ba, saboda yana magana ne akan wanka na wajibi, wanka na dole. Waɗannan kuma ba sa daga cikin wanka na wajibi, duka idan mahallinsu ya zo a yi magana a kansu, za a yi magana a kansu insha Allah ta'ala. Amma dai waɗannan abubuwan su ne suke wajabta wanka. Ko dai ka ce musu wanka na wajibi, ko kuma ka ce musu ababen da suke wajabta wanka. In janaba ta samu mutum, wankansa na baya ya kare. Idan haila ta sammace, wankanta na baya ya kare. Idan nifasi ya sammace, wankanta na baya ya kare. Ma'ana wankan janaba ga wanda janaba ta same shi, wankansa na janaba na baya ya kare. Wankan haila ga wanda haila ta same ta, ya karya mata wankanta na baya na haila. Amma idan tana da tsarki na janaba zuwan haila, bai wajabta mata wankan janaba ba, bai karya mata janabarta ba, ya karya mata haila ne. An fahimta ko? To haka ne abun. Haka mai nifasi, idan nifasi ya zo mata, to ya karya mata tsarkinta na nifasi. Wannan shi ne. Sai dai shi mai janaba, kamar yadda ya zo a sunna, shi ne ko da bai yi wanka ba, to an so ya yi alwala yayin bacci, ba za ta sanya shi a cikin tsarki ba, ba kuma za ta ɗauke masa janaba ba, sai dai sunna ce ta ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ya yi alwala kafin ya yi bacci. Wannan alwalar alwala ce da malaman fiqh sukan yi wani abu da ake cewa lagas. lagas, wato wani wani zance ne haka na shagube na wasa kwakwalwa. Wasa kwakwalwa za a yi maka, a ce maka wace alwala ce wadda kashi da fitsari ba sa karyata, wace alwala ce wadda fitsari da fitan iska ba sa karyata, bacci baya karyata. Wana suna nufin alwalar mai janaba, wanda ya janaba ya yi alwala ya kwanta bacci, wannan alwalar dan yayi bacci ko dan yayi fitsari ko dan yayi kaza ba za ta karyata ba, saboda dama ba alwala ce ta yin sallah ba, alwala ce irinta mai janaba. Akwai mas'ala guda ɗaya, idan mace janaba ta haɗu mata da jinin haila, namiji yana janaba, mace tana janaba, amma namiji baya haila baya nifasi, sai zama a wannan fasalin kadai karatunmu ya shafi namiji ne a ɓangaren janaba, amma ɓangaren haila da nifasi namiji bai shiga ciki ba. To mace tunda tana iya janaba, tana iya abinan yawa, tana iya haila ko nifasi, to idan mace haila da janaba suka haɗu mata ko nifasi da janaba suka haɗu mata, ya za ta yi wajen tsarki? Mai yiwuwa za a iya sawwara abun, mai yiwuwa kun fahimci yadda abin da yake kasancewa. Zai yiwu mace ta tara da mai gidanta da daddare kafin a ce, kuma ta yi jinkirin wanka na janaba, kafin a ce asubahi ta yi, kuma ta yi wanka, sai kuma jinin haila sai ya zo mata, sai ya ɗoru a kan wacce janaba. Kaga yanzu a nan tsarki biyu ya haɗu mata, akwai janaba a kanta ba ta yi wanka ba, akwai haila a kanta. Wankanta na janaba ba zai yi tasiri ba a lokacin, ta ce bari ta yi wankan janaba, ba shi da wani amfani, saboda yanzu ita ba ta da tsarki, wankan janaba ba zai saka ta cikin tsarki ba, ba shi da wani amfani, ko ta yi ki ba zai yi tasiri ba, ba za a ce to yanzu kuma ta kawar da janaba. An fahimta? Ko kuma misali, mace ce mai ciki, mijinta ya sadu da ita, kafin a ce kuma asuba ta yi wankan wacce janaba, sai haihuwa ta zo mata, sai ta haihu, sai nifasi sai ya zo shi. Kaga wannan ma tsarki biyu ya haɗu mata, ga janaba can, ga kuma nifasi. To wannan za su yi jinkirin wankan janaba har sai lokacin da wannan wato haila ta tsaya ko nifasi ya tsaya. Za ta yi kwana shidanta ko bakwai ɗinta ba ta yi wankan janabar ba, lokacin da ta zo wankan janabar kuma, a wannan lokacin sai ta haɗa wankan janabar da wankan hailar a cikin niyya ɗaya, a cikin wanka ɗaya, afwan, niyya biyu a cikin wanka ɗaya. Duka wankan tsarki ne, kuma dukansu wajibi ne, kuma duka iri ɗaya ake yin su, to ba abin da zai hana su haɗu a lokaci ɗaya, sai niyyar sai ta bambanta. An fahimta ko? Yawa, ba bukata sai ta yi na janaba sannan ta sake na haila. To haka ita ma mai nifasi, ita ma abin da za ta yi kenan, sai ta yi wanka ɗaya amma da niyya biyu, niyyar janaba da kuma niyyar haila. Wannan shi ne zance mafi inganci, duk da akwai masu ganin cewa tunda kowanne tsarki ne mai zaman kansa a yi masa wankansa, to amma wannan akwai nau'i na wahalarwa, akwai nau'i na mashakka a addini. Dubi da la'akari da cewa shi kansa wankan janaba wanka ne da yake bukatan jika jiki, wankan haila wanka ne da yake bukatan jika jiki, ta yadda ko ina babu rangwame, ba sassauci, kowace kafar gashi sai ta samu ruwa, sannan a ce mutum take ya yi shi sau biyu, to akwai nau'i na wahalarwa. Mai yiwuwa hakan zai iya kai shi ma zuwa ga wata 'yar ƙaramar mura. Haka abin da ya fi dacewa da manufofi na shari'a shi ne mace ta yi wannan ɗawainiyar sau ɗaya, ta ƙunsa niyoyi guda biyu a cikin wannan wanka, insha Allah ta'ala wannan ya isar mata, Allah ta'ala alam. To yau za mu yi karatu a kan farillan wanka, ko? Yawwa, malam ya ce faslun fara'idul ghusli arba'atu, anniyatu inda shuru'i wal fawru wad dalku wal umumu. Malam ya ce fasali, wato rarrabewa tsakanin karatun jiya da na yau. Fara'idul ghusli arba'atu, farillan wanka guda hudu ne. In an ce farilla ya gabata a alwala, aikin da ya zama dole a yi shi cikin ibada, wadda idan har ba a samar da shi ba, to wannan ibadar ba za ta kyautatu ba, ba za ta inganta ba. To abin da aka ce masa farilla, wannan shi ne tasirinsa a cikin ibada. Idan ba a same shi ba, ko farillai sun kai 15 kamar farillan sallah, to kar ka yi tsammanin cewa yawansu zai zama wato wani sassauci don guda ɗaya ko guda biyu an rasa su 14 ko 13 za su iya aiwatar da sallah. A'a, idan an ce farillai yadda suke nan, to hakan nan ake so a same su guda ɗaya. Idan aka rasa aiki ba zai yi kyau ba. Yana daga cikin hikimar da ya sa malaman fiqh suke cewa guda kaza ne. In sun ce maka guda kaza ne, to zai taimaka wajen sauƙin kiyaye su. Daga nan kuma in ka zo aiwatarwa, to nan za ka iya kiyaye zuwa da su ba tare da wata wahala ba, tun da ka san guda nawa ne. To hakan nan wanka ma yana da irin waɗannan farilla. Shi kuma guda huɗu ne. Na ɗaya, anniyatu inda shuru'i, niyya yayin farawa. Wannan kowace ibada haka ne, dukan ibada wacce take wato mai fakakkiyar ma'ana, ghairu ma'qulatil ma'ana, wacce ma'anarta take da wahalar ganowa. Na taɓa yi muku bayani a cewa ibada kala biyu ne ta fiskar gano illarta, ma'anarta da rashin gano ma'anarta. Wato illar da ta sa Ubangiji ta'ala ya sanya mu aikata wannan abun, da kuma ibada da ba ma iya gano me yasa aka samu mu yi ta a haka. To wanka yana daga cikin ibada wacce ba mu san me yasa aka samu mu yi shi haka ba. Tunda abubuwan da aka lissafo din nan wanda suke wajabta wanka, janaba da haila da nifasi, duka suna fita ne ta gaba ta al'aura, wadda idan kadai tsafta ake so, in kadai tsafta ne, to da sai a ce ka wanke wurin, a ce ka samu sabulinka mai kyau ka wanke wajen, ba shi kenan ba ka gama tsafta. To amma sai abin da ya fita ta wannan wajen sai ya dama wankewar ya shafi gaba ɗayan jiki, har ma aka ce kar ka bar wata kafa ta gashi face ruwa ya ratsa ta. Babu rangwame, kowane gashi, duk yawan gashin mutum sai ruwa ya ratsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwatantawa mata da za su yi wankan haila, yana cewa su zuba wa kansu ruwa har sau uku. Cikin hadisin Uthman, Annabi sallama yana sa ruwa a kansa har sai ya ɗebe tsammani, ya samu yaƙini cewa ruwa ya taɓa fatar kansa, saboda su Larabawa suna da yalwar gashi sosai. Har ya kai ga yana sanya mata suna jijjiga yawansu, suna bubbuga yawansu na kai, saboda ruwa ya ratsa. To wannan, idan hankalinka aka barka kai nazari, to sai ka ga to menene alaƙar abin da ya fita ta al'aura, da kuma a tilasta mutum sai ya nitsa ruwa a kafar gashinsa. Kaga hankalinka ba zai iya ganowa ba. Allah da ya halicce ka shi ne kaɗai ya bar wa kansa sanin me yasa ya ce maka haka. To irin wannan biyayya kawai za ka yi, ba sai ka gano me yasa ba. Mu musulmai muna da wannan a cikin addininmu da yawa. Wannan kuma shi ne imani da Allah. Abinda Allah ya umarce ka da shi, yadda yake so ka yi, haka za ka yi shi. Ba sai nazarinka ya gano mecece illar, mecece hikimar, me sababin da yasa aka yi haka, sannan ka yadda ba. Turawa ne marasa mutunci, marasa kima, marasa albarka, su ne waɗanda ba sa aiwatarwa sai abinda nazarinsu ya gamsar da su, sai abinda nazarinsu ya gano musu. Abinda nazari bai iya gano shi ba, to ba sa yadda da shi, ba sa yadda a ce suna ɗaukan abin yawo da hankali ko wasa da hankali. Amma mu da muka musulunci, muka yadda da Allah, muka imani da shi, to abinda duk aka ce daga gare shi ne, yana iya yiwuwa mu gano mecece illar. Yanzu misali, idan aka umarce ka wanke najasa a jikin tufafinka, da aka umarce ka ka wanke najasa a jikinka ko a wurin da zaka yi sallah ko aka umarce ka ka biya bashi ai duk ka san illar da ke ciki an umarce ka ka wanke najasa a jikin tufafinka najasa ce gata nan kana ganin ta abinda ake bukata shine ka wanke ta fita shine ake bukata to wannan ka san meye manufar da ta sa aka ce maka wanke saboda ka fitar da wannan kazantar da ke tare da kai to wani abun muna iya gano me yasa aka ce mu yi shi wani abun kuma ba mu iya gano me yasa aka ce mu shi sai dai mu biyayya kawai mu bi to kafiri wanda ya rasa irin wannan shine wanda yake ganin dokokin shari'a ko yake ganin umarni da hani na shari'a ko yake ganin tsare-tsaren shari'a kawai waɗansu abubuwa ne na azabtarwa ko kuma wahalarwa amma abubuwa ne marasa ma'ana shi a tunanin irin nasa wanda shi bai yi imani ba shine bambancin wanda yayi imani da wanda bai yi imani ba yanzu mai kawo motion din cewa a daidaita maza da mata a rabon gado bayan Allah shi ya bambanta kaga Allah shi ya baro kansa hikima da illar da ta sa ya bambanta din kamar yadda mu a musulunci muna da wayan abubuwan da yawa Allah ya shar'anta mana abu ya sa mu abu ba tare da mun gano illar da ta sa aka ce ai abun haka ba sai muka bi saboda mun yi imani mun gaskata to su tunda ba su yi imani ba ba su gaskata ba kaga ba za su iya bi ba mu ma mun bi saboda mun yi imani mun gaskata tare da cewa dukkan wani abun da Allah ya shar'anta irin wannan koda ba iya an gano illar da ta sa ya shar'anta ba to malamai suna iya gano hikimomi daga ciki suna iya gano hikima ba wani abu da babu wanda Allah ya shar'anta da babu hikima a cikin sa to ita hikima ana iya gano ta gurgurdan ilimi kowa yana iya fitar da hikimomi cikin hukunce-hukuncen shari'a gurgurdan ilimin sa amma sanin illa da ta sa Allah ya ce ayi kaza to wannan kuma ba lallai ne a ce mutun ya sani ba idan Allah bai sanar da bayinsa ba kuma dole a hakura bambanci tsakanin hikima da illa yana cikin ilimin usulul fiqh mun ci gaba da karatu sosai zamu iya kaiwa wannan mataki to kun ga wannan wani abu ne da rashin imani yasa suka zo da shi cewa a daidaita namiji da mace bayan Allah ya bambanta kuma koda hikimar ma rashin imani ya hana su gano balantana su gano illa hikima ma sun kasa ganowa tunda common mutum idan ka same shi mai hankali ne tsatsai ya san cewa namiji shike dawainiya akan mace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim kaga namiji shike infaki da dukiyar sa akan mace sawabin wannan macen yarsa ce da ya haifa a cikin sa ko kuma wannan macen kanwarsa ce ko yarsa ce da aka mutu aka bar masa ko kuma wannan macen matarsa ce ko kuma wannan macen mahaifiyarsa ce ko kuma wannan macen wata mareniya ce ko ma yayane ne zaka samu cewa namiji shike dawainiya akan mace to ko iya sanin wannan kadai me yasa mutum ba zai fahimci illa ba zai fahimci hikimar da ta sa aka bambanta rabon namiji da rabon mace ba ko sanin wannan kadai cewa namiji shike dawainiyar mace to da yawa mace za ta mallaki 500 namiji ya mallaki 1000 sai 500 tai kwanaki dubin sa daya bata kwana daya ba haka wannan ba abu ne boyayye ba to amma shi wani jagwa sai yake cewa to shi abun ya daure masa kai dama a ce man rabon babba ne yafi na karami shi yana ganin haka wai da yafi kaga wannan ba komai bane illa jahilci yake damun sa shi karami ba zai girma ba ai karamin shi ma zai girma shi babban da yayi zama babba la takiran na sagiratan innal jibala min al hasa karkare na dan karami manyan duwatsu daga tsakuwa suka fara dan haka ba ai dan karami ba wannan ba ma'auni bane ba al muhim me ya kai su ga haka shine rashin imani da Allah da kuma rashin yarda da cewa Allah yana hukunta abu ya shar'anta shi ya sa a yi shi wato hankali irin na dan adam ba lallai ya gano illa da ta sa aka ce ai haka ba shine babban abin da ya kawo mu kan waɗannan bayanai da aka ce mutum yayi wankan janaba janaban nan kuma fitan mani ne daga al'aura ko mace ta wankan haila hailan nan kuma fitan jini ne daga gabanta in an ce a wanke da sabulu ko a wanke da omo ko a wanke da wani abun wankewa ya wadatar a hankali irin na dan adam gajeren hankali irin dan adam amma a hikima da wato sanin ya kamata irin na mahalici mahalicin halittu ya sa shi ya san cewa wanke iya wannan wajen bai isa ba. Allah ya baro kansa sanin menene ke cikin hakan din. To duk abin da Allah ya shar'anta mana sai ya zo da irin wannan tsari. To ba zai yiwu ba sai da niyya. Ba zai yiwu ba ka aikata shi ya inganta ka samu ladansa sai da niyya. Shi yasa anan malam ya ambaci niyya daga cikin farallan wanka. Tunda wanka ya zo ta irin wannan hanya ga abin da ya jawo shi ga ta yadda ya fita. Amma ga ƙarshe abin da aka ce ka yi shi ne ka yi wanka. To ba mu san wace illa ce ta sa Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yin wanka sanadin fitan abin da ya fita ta gaba ba. Da haka yanzu wannan zallan bauta masa ne ta bauta ta miƙa wuya da miƙa kai. To ba zai yiwu ta inganta ba sai ka yi niyya. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أبو نفر كوكين أبو نبيو ما لن يتي عند الشروع نية يا ينفارا وانا نقبع تمي مهمان إتا نية باء ينتا باء ينفارا أيكي كو باء ينكمل أيكي أنا إتا نية كتاتي عند الشروع يا ينفارا niyya tana gabata fara aiki shi yasa Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati ya kumu mune idan kun tashi zuwa sallah fagsilu wujuhakum ku wanke fuskokin ku kaga yace idan kun tashi zuwa sallah nan aka samu niyya sannan sai me fagsilu to ku wanke fuskokin ku sannan aka samu me alwala niyya tana riga aiki mutum ba zai zo ya fara aiki sai daga baya niyya ta shigo masa ba wai da a ce mutum zai zo shi yana wanka ya zo da niyyar zai yi wanka gumi zafi ya dame shi ya zo yana wanka sai da yayi nisa a cikin wankansa sai ya tuna au ashe ma akwai janaba a kansa bai yi wankan ba a to shikenan bari kawai ya mai shi wankan janaba sai ya ci gaba daga yadda yake a matsayin ya mai shi wankan janaba ba zai yiwu ba saboda bai ɗauko niyya daga farkon aikin ba. Niyya akwai buƙatar wajibi ne ta riga yi fara aiki. Ko kuma sai ya yi aikin ya kammala sai ya yi wankan ya gama sai ya tuna au ashe fa akwai janaba a kansa to shi kenan kawai ya zama na janaba zai yiwu ba zai yiwu ba dole sai ya niyya ta riga yi fara aikin. Sannan niyya dole mai aiki ya yi tarayya da ita har zuwa ƙarshen aiki. Mai aiki sai ya yi tarayya da niyya har zuwa ƙarshen aiki. Kar niyyarsa ta katse masa yana cikin aiki. Wai da a ce mai wanka yana wanka. Yana cikin wankan janaba. Sai ransa ya raya masa cewa, to ai wankan janaban nan ka yi shi. Sai a nan take sai ya yanke hukuncin cewa ya fasa wankan janaba tun da ya yi shi. Kawai yanzu bari ya goga sabulu ya yi wankan abinan. Ya ɗauki sabulu ya shafa da soso yana gogawa sai zuciyarsa ta sake raya masa cewa amma fa wankan nan da ya na janaba ashe ba na janabar yau ba ne, na janabar jiya ne. To yanzu me zai faru sai ya sake mai da wannan niyyar tasa ta dawo ta ci gaba da aiki a'a inda ta yanke a cikin aikin to ta riga ta katse sai an dauko daga farko sai ya koma ya dauko aikin daga farko shi yasa niyya dole ne ta yi tarayya da mai aiki har zuwa ƙarshen aiki duk wani abin da ya kawo ƙarshen niyya a cikin aiki to ba za ta dawo ta ci gaba da aiki ba ta riga aikin ya riga ya ɓaci da wannan sanadin yankewar niyya har sai an dawo an faro daga farko in mutun ne yana alwala sai da yana sa cikin alwala sai kuma yake nanin to ni me ma zan yi da alwalan nan nake yin alwala ai ba ta da wani amfani ma a gare ni kawai shikenan sai yin shawara ya daina alwala sai amma dai tunda na riga na fara jika jigina barin karasan wanke kafafuna to yana yanke shawara bari ya karasa wanke jikinsa ya fasa alwala sai aka ce masa akwai jana'iza a wuri kaza yanzu nan to ba zai ce ba to dama alwala nake bari kawai in dora in ci gaba da Allah ta tunda yayi niyyar yanke ta har ya yanke ta da niyya to ta yanke sai dai dauko daga farko to kun ga niyya tana da waɗannan manya-manyan ayyuka guda biyu ta riga yi aiki sannan kuma ta yi tarayya da aiki har zuwa ƙarshensa na'am malam ya ce wal fawru da gaggautawa al fawru kar ku raba al fawru da al muwalatu duk abu ɗaya ne ko dai ka ji an ce maka al muwalatu ko a ce maka al fawru in an ce al fawru ana nufin gaggautawa in an ce gaggautawa kuma ba ana nufin mutum mai aiki in ya tashi yin aikin da ake gaggautawa da aka ambaci gaggautawa na tsarki waye tai da gaggawa kamar ana jira sa ba ko kamar ana koransa ba haka ake nufi da gaggautawa ba mun yi bayani lokacin da muka yi magana akan alwala abinda ake nufi da gaggautawa shine da zaran mutum ya kammala wannan aikin ya shiga wannan aikin ba tare da bata lokaci ba ba wai a ga mutum yana ta gaggawa shi ake nufi da gaggautawa a idan ka gama wanke fuska to ka tafi wanke hannu idan ka gama wanke hannun dama ka tafi wanke na hagu in ka gama wanke na hagu ka tafi shafar kai in ka gama shafar kai ka tafi shafar kunne in ka gama shafar kunne ka tafi wanke kafa kar a samu tsakanin wanke wannan kayi wani aiki daban ba na cikin alwala ba a ce kana alwala ko kuma kana wanka sai da ka zo ka wanke kanka da fuska ka kammala sai aka kira ka a waya ka bata bayan daki sai ka dauki wayar sai ka ci gaba da yin waya kai waya ka ta minti 5 masu kyau ko minti 10 ko 7 masu kyau sai ka aje sai ka ce zaka ci gaba za a ce maka a'a domin ka bata wajibcin gaggawa gaggawa shine daga lokacin da ka wanke wannan kan naka to abin da ya rage shine ka ci gaba da abin da yake gaba na aiki ba ka shiga tsakanin wannan aikin da wancan aikin ba da wani abu da ba to idan mutum ya raba tsakanin ayyukan da wani aiki wanda baya daga cikin ayyukan to za a ce bai yi gaggautawa ba ya bar farilla cikin farillai da haka sai a yi hukuncin cewa wankansa ya ɓaci sai dai ɗauko shi daga farko kamar yadda muka yi bayani lokacin alwala cewa wannan shine yasa muka samu a alwala da mu ga malamai suna tsananta mana idan mutum yana alwala ko da ruwa ne ya kare masa ba zai tashi ya tafi wani wuri ko wata randa ya ɗebi ruwa ya karasa ba suna tsananta mana mai alwala baya tashi daga wurin da yake alwala ya canza wuri ko kuma saboda ruwa ya kare masa ya tafi neman ruwa don ya karasa alwalarsa suna tsanantawa akan wannan ba don komai ba sai don jiran a gaggautawa farilla ne gaggautawa farilla ne idan har mutum zai saka wani abu a tsakani wadda ba na wannan aikin ba to zai rusa wannan abin da ake bukata na gaggautawa daga nan kuma sai ya bar farilla barin farilla kuma yana bata aiki sai dai idan ya zamana abin da mutum zai yi din dan kadan ne bai da tsawo rashin tsawonsa shine bai kai a ce abin da ya wanke ya bushe ba to wannan an yi rangwame a kansa kamar yadda muka yi bayani lokacin da muka karatun alwala idan mutum ruwa ya kare masa ko na wanka ne ko na alwala ne sai ya bukaci ya dan sake tara don ya kara tsawonka ko kuma ya dan fita kusa ya debo ruwan ya zo ya karasa, ko kuma ya yi magana a kawo masa ya karasa, idan har ya kai ga wannan tsakanin bai kai abin da ya wanke din ya bushe ba, to an yi afuwa a kansa, wannan ya dama wani nau'i na larura, za a iya afuwa a kansa. Amma in ya kai ga din abin da ya wanke a baya ya bushe karaf, to wannan kuma ba za a waiwaice shi ba. Allahu a'lam. Waddalku da kuma cuɗawa, cuɗawa mun yi bayani a kansa lokacin bayani a kan alwala, farallan alwala. Cuɗawa shi ne biyar da hannu a kan ruwa bisa gaba, mutum idan ya zuba ruwa a gabarsa to ya bi da hannunsa ya bi kan ruwan ya shafa fatarsa, to wannan shi ake cewa cuɗawa. Shi ma cuɗawa ba ana nufin mutum ya ta murtsaka jikinsa ba, yana cabal cabal cabal, don wani yana alwala sai ka ji yana cabal cabal, ko yana wanka cabal cabal, saboda sun ji ana cewa ciccuɗawa, sai suka ɗauka ciccuɗawa shi ne mutum ya dinga jagwalgwala jikinsa, yana caccakuɗa jikinsa, ba haka ake nufi ba. Abin da ake nufi da cuɗawa shi ne hannunka ya bi ruwa a kan gaɓarka, kawai shi kenan, ka shafa hannunka a kan gaɓar, kar ka zuba ruwan ya bi gaɓar kawai ba tare da hannunka ya bi ya shafa ba. Wannan kuma hikimar da ke ciki shi ne idan ka bar ruwa shi kaɗai hannunka bai bi ba, to akwai yiwuwar ruwan ya zama ne ya gangara ba tare da ya ratsa fatar ba, kuma ana buƙatar fatar ta jika ta ratsa. Wannan kuma ba za ku yi musu a kai ba, tunda dukkan baƙar fata ya sani, in ana sanyi idan ka zo ka, idan ana sanyi idan ka zo ka abinan ka 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 zuba ruwa a jikinka ba tare da ka cuɗa ba, to sai ka ga ruwan ya gangara, musamman in ba maiƙo a fatar, sai ka ga ruwan ya gangara ya bar wajen da jirwaye kawai bai ratsa fatar ba. To wannan yasa mazhabin musamman mazhabin malikiya suka sanya cuɗawa daga cikin wato farillai, saboda in ba a samu cuɗawa za a san sakaci ruwa ba zai ratsa ba. Amma wasu mazhabobi ba ruwansu da cuɗawa, za ka samu musamman mazhabar hanafiya, za ka ga da yawa da muka yi tarayya da ɗalibai kala kala masu mazhabobi daban daban, za ka ga abubuwa da yawa kala kala. Daga ciki za ka ga alwala, mutum yanzu alwala jikin famfo, hannunsa kawai zai saka a bakin famfon ya tafiyar da hannun gaba ya dawo da shi baya ya gama wanke shi, sai ya tafiyar da wannan ma gaba ya dawo da shi baya ya gama wanke shi. In ya zo wanke kafa ga kawai ya kada ta a cikin ruwa, shi kenan ya ga ba ruwan hannunsa da bin ruwa, saboda su cucuɗawa a wajensu ba farilla ba ne. Wal umumu, malam ya ce da kuma al umumu, game jiki da ruwa, game jiki da ruwa. Nan lafazi ne wanda ya haɗe ko ina da aka ce umum, game jiki da ruwa. Mai wanka wajibi ne, farilla ne, jikinsa ko ina sai ya samu ruwa. Duk abin da za a ambace shi zahiri a jiki sai ya samu ruwa. Ba a tilasta maka sai ka kwarara ruwa a cikin hancinka ya tafi ya gangara, ko a cikin kunnenka sai ruwa ya gangara ya ta a banda ciki, don haka ne sai a ce sai ka sha ruwa ma cikinka ya jika. Amma zahiri, abinda duk yake mabayyani ne a jikinka zahiri ne, to wannan dole ne sai ruwa ya same shi. Ai kun ga anan malam bai kawo kurkura baki ba, bai kawo shakar ruwa ba, saboda baki ciki ne ba waje bane, hanci ciki ne ba waje bane, da haka shigar da ruwa baki a kurkure shi kamar an fita daga zahirin jiki. Shigar da ruwa hanci a sheka an fita daga zahirin jiki. Amma waɗansu malamai suna ganin cewa da kurkurar baki da shekar ruwa suna cikin farillan wanka, mazhabar hanbaliya haka take, suka ce saboda wanke fiska yana cikin farillan wanka, kuma baki da hanci suna daga fiska. Ba a taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yin tsarki ya wanke fiska ba tare da ya kurkure baki ko ya sheke ruwa ba. Suka ce aikinsa kuma shi yake mana bayanin me shari'a take nufi. Tunda ba a wanke fiska sai an kurkure baki sai an sheke ruwa, to hukuncin fiska hukuncin baki da hanci. In wanke fiska ya zama farilla, to wanke baki da hanci ma, kurkure baki da sheƙar hanci ma sun zama farilla. saboda su ne suna cikin wanke fiska. Idan ka dauke su wani abu daban ne a gefe ba a fiska ba, to shine sai su baka ma'anar rashin wajibci. Amma idan ka dauka cewa Annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi duk lokacin da yazo zai yi alwala ko zai yi wanka, wajen wanke fiska sai ya kurkure baki sai ya shiga ruwa ba a taba gani yayi fashi ba, kuma shine mai bayanin shari'a, to wannan zai nuna maka cewa ashe wanke fiska yana tare da wanke baki da shekar hanci. Wanda wannan magana ce mai ƙarfi, kuma shine ahwat, shi yafi wato shi yafi ihtiyati, kuma shine yafi wa mutum. Kar mutum ya zo yin wanka ya zama ne ya mance da kurkurar baki, ya mance da shekar hanci, domin suna daga wanke fiska. Allahu a'lam. Da haka wannan in ka ƙara shi akan waɗannan guda huɗu zai zama maka guda shida. An gane? Yawwa. To da aka ce game jiki da ruwa, kun ga wannan ya haɗa fa har da duk yadda fata take, kamar da zai zo mana a cikin hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tahta kulli sha'ratin janaba, tahta kulli sha'ratin janaba, karkashin kowane gashi akwai janaba. Duk da cewa wannan hadisi akwai malamai da suka rauna nashi, amma irin Ibn Khuzaimah ya kawo shi cikin littafin sahih, a fahimtar hadisi ne ingantacce. Sannan haka Ibn Hajar shi ma ya hassana wannan abinan hadisi, ya ce hadisi ne hasan. Amma wasu malamai kuma su malam Albani, Allah ta'ala ya masa rahama, ya rauna wannan hadisi. Almuhim, wannan hadisi malaman fiqhu da yawa sun yi aiki da shi, sun tafi akan aiki da shi, kuma cewa karkashin kowane gashi akwai janaba. Ko an ce lafazin hadisin nan bai inganta ba, to aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna haka, ta yadda aka rawaito wankansa yana zuba ruwa a kansa sau uku har sai ya samu yaqini cewa ruwa ya taɓa fatar kansa. Sannan hakan nan ya umarci macen da ta zo take kuka masa cewa ita tana da tsananin gashi, ya umarce ta wanke kanta sau uku, yayi ta kwara ruwa a kanta sau uku yayin ta zo wanka. Wannan ma nuna cewa kenan ba gashi kadai ake so ya jika ba, da aka yi maganar afizi ala ra'siki thalatha hafayatin kimmalala wa kanki, wato ɗiban ruwa guda uku. Wannan ba shafa ake nufi ba, kuma sannan ya wuce ba maganar gashi ake kadai ba, ina ake maganar malala ruwa, ana maganar ruwa ne ya ratsa har ya iso. Kuma ita ma sanin cewa sai ruwa ya taɓa fata ya sa ta zo da wannan tambayar, ta ce ya ma'aikin Allah, ni ina jinin haila, sannan kuma ina da tsananin wato gashi, shin zan iya sai na warware gashi na kafin na yi wanka? Ina tukwikwai, ina tukawa gashi na mai tsanani, shin duk sanda na zo yin wanka sai na kukkunce wannan tukar da ke kaina? Su ce a ya ishe kiki malalawa kanki ruwa har sau uku. Me yasa ta yi wannan tambayar? Saboda ita ma abin da ta sani shine mai wanka ruwa yana ratsa gashinsa har ya iso fatarsa, sannan ita kuma tana da gashi mai yawa, kuma tana yawo mai kauri wadda ka iya ya hana ruwa ratsawa in ba an kunce shi ba. Sai ya ba ta hikimar cewa ta malala sau uku, wannan zai iya kaiwa saƙon da ake bukata ruwa ya iso fata. Almuhim, game jiki da ruwa ya haɗe ko'ina, da yadda yake da gashi da yadda ba ya da gashi, duka ya haɗe. To waɗannan farillai da malam ya jero guda huɗu, idan kun kula, da a ce mutum zai taƙaita wankansa iya haka wankansa ya yi, shi ya sa wankan janaba ko wankan tsarki, in mun ce wankan janaba ya shafi janaba kadai, in mun ce wankan tsarki kuma mun faɗaɗa lafazin, sauran wankan ma sun shigo ciki. Yawa. To shi ya sa wankan tsarki malamai suka ce yana da kamanni guda biyu. Akwai kamanni na ijza'i, akwai kamanni na kamala. Kamanni na ijza'i shine kamannin da suka isarwa mutum, sura da ta isarwa mutum kaifiya yanayin wanka da ya isarwa mutum in mutum yayi shi a haka wankan sa yayi sai dai ya bar falala akwai kuma kamanni na kamala idan mutum ya bi matakan wanka na kamannin kamala to shi kuma zai samu dadin ladadaki na waɗannan matakai da ya bi da falaloli amma shin wancan wanda yayi wanka ya takaita iyafar lai wankan sa yayi eh wankan sa yayi mana da a ce yanzu mutum zai zo yin wanka kawai ya daura niyyar yin wanka ya dauki ruwa kawai ya zuba a jikin sa ya bi hannun sa ya ciccuda duka jikin sa ya samu ruwa yayi da niyyar wankan janaba yayi wankan janaba ko mutum ya shiga shawa ta wanka ya kunna shawa kawai sai ya shiga cikin ta da niyyar wankan janaba ya shiga cikin ta da niyyar wankan janaba tun daga kansa ruwa yana zuba yana bin hannun sa yana ciccuda jikin sa ya gama ciccuda jikin sa gaba daya yayi wankan janaba yayi wankan da ya ishe shi tsarki babu wani bukata kuma ya gama ya isan masa wanka shi yasa malamai suka ce da ce mutum zai yi tambulin ya fada koyi da niyyar wanka wankan janaba ya fada kogi sai ya nitsi a cikin kogin kansa ya jika jikinsa duka ya jika sai ya fito shikenan yayi wankan janaba wannan shi ake cewa wankan ijza'i duka abin da ake bukata guda hudun nan sun samu abu na farko niyya yayi ta ko abu na biyu gaggautawa to gaggautawa mutumin da ya fada kogi ai ka batancan gaggawa ya kare an bar an rufe wannan shafin yawa abu na biyu ciccudawa ya bi hannunsa duka ya biya sa ya goge ko ina ya shafa ko ina abu na uku abu na hudu umumi duka jikinsa ya samu ruwa to wanda ya fada kogi ko wanda ya fada shawar wanka to kaga shikenan wanka yayi wannan shine ghuslul ijza wankan da ya isarwa mutum to sauran karatuka da zamu yi da suka shafi sunnoni da mustahabbai su kuma sune za su bamu daya wankan ghuslul kamal wankan kamala wanda yake da falaloli yake da matakai na wanka ga su kamar haka malam yace wa sunanuhu sunnoninsa kuma shi wanka ghuslul yadaini ila alku'aini kal wudu'i wanke hannaye zuwa ku'i guda biyu kal wudu'i kamar alwala an san ku'i ba yayin da mutum ku'i shine nan mana ai mun yi alwala yawa mahadar da ke tsakanin tafin hannu da zira'i shine ku'i to wanke hannaye zuwa ku'i kafin farawa kenan wannan kafin fara wanka wannan sunna ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta duk mai yin wanka idan ya zo idan a budadden abu ne to ya sanya budannan abun ta hagunsa ya karkato shi kan hannunsa na dama ya ɗebi ruwa sai ya cuɗa hannayensa guda biyu zuwa ku'i ya wanke ya sake karkatowa ya sake cuɗa su ya wanke ya sake karkatowa ya sake cuɗa su ya wanke yayi sau uku to shikenan ya sunnanta sau uku kafin mutum a ce ya sanya hannunsa a cikin wannan kwano nasa to daga nan sai ya dawo da kwanon hannun dama sai to daga nan ya samu kuma permission ya samu dama sai ya tsinduma hannunsa na dama a cikin ruwan babu komai to wannan sunna ne wannan wankewa sau uku kun ga ai wancan mai tambulin kan ko mai shiga shawa shi bai bi ta wannan hanyar ba yawa malai yace wal madmadatu da kurkurar baki wal istinshaqu da sheka ruwa wal istinsaru da facewa waina abubuwa guda uku mun yi magana akan su cewa suna cikin farillai wa ghaslu simakhil udhuni malai yace da kuma wanke kafar kunne wa hiya thuqbatu dakhila fi ra'si ita ce kafa wacce ta shiga cikin kai kafar kunne wacce ta tafi kai to ita ake nufi wa ghasluha da wanke ta to amma nan ana nufin a sa ruwa a yatsa amin a kamar yadda ake shafa kunne ba ana nufin mutum ya gangarar da ruwa ya malalashi ya shiga ba sai ya cutar da shi don haka abin da mutum zai yi kenan amma sai aka ce simakh wannan kafar aka ce sunna ce ita shafa ta sa mata ruwa sunna ce tana cikin sunnoni me yasa ba ambaci sauran ba sai malai ce wa amma safhatul udhun amma fata kunne wannan lasafika fayajibu ghaslu zahiriha wa batiniha wajibi ne wanke wajenta da cikinta zahiruha bayanta batiniha cikinta to ita kan wajibi a wanke ta wannan farfelar me yasa wa zai kwadin me yasa aka bambanta kafar da fata yawwa saboda fatar a waje take tunda a waje take hukuncin ta hukuncin jiki yadda wanke sauran jiki yake farilla haka wanke wannan fatar take farilla amma kafar me yasa aka ce sunna da ita da baki da hanci duka an sa su an musu hukuncin sunna saboda su ciki ne an fahimta yawwa to wannan shine bambancin shine illa to wannan dangane da wanda yake da fatar kenan wanda ba shi da fatar ta yanke ko an halice shi babu ita ko kuma ta yanke to shi babu ka sai ya wanke ka sai ya sa yatsa a kafar yayi na sunna sauran kuma ya zama jikin fiska kenan dan haka ba shi da matsala ya zama jikin kai kenan kai afwan ya zama kai ba matsala sai ya wanke shi kamar yadda aka saba dan haka ana magana da wanda yake da wannan fatan wanda ba shi da ita kuma to sai ya wanke wurin da ya sawwaka ya samu tare da cewa tunda shi yana cikin halittu masu ita ne to yana kan tsarinsu ne na halittu masu ita da kun san Allah ta'ala ya yi halittu dangane da kunne kala biyu akwai halitta mai kunne da farfela kamar mutum kamar tinkiya kamar bera kamar zomo masu abin kenan yawa akwai kuma halittar da Allah ya yi wadda su kuma kunnensu ba wannan farfelar kafa ce kawai kamar kadangare kamar damo kamar maciji da sauransu su kuma kafa ce da su shine malamai da suka yi nazari ma sai suka ga yadda Allah ya bambanta kunnuwa wannan mai fata wannan kuma mai kafa sai suka gano ya bambanta su ta hanyar haifuwa duk mai kafa babu fata kwai yake yi duk mai fata shi kuma haifuwa yake ne suka ce kullu dhi thaqabin bayudun wa kullu dhi udhunin waludun duk abin da yake da duk halitta da take da kafa ba fata kunne to ita bayud kwai take da dangare kwai yake damu kwai yake maciji kwai yake da sauransu kaza kwai take zakara kwai wai wa kullu dhi udhunin waludun duk abin da yake da fata kunne kuma shi kuma haihuwa yake mutum haihuwa yake akuya haihuwa take tinkiya haihuwa take raƙumi haihuwa waye da duk masu fata su kuma haihuwa su dan kawai suke haihuwa shi yasa tsera ma haihuwa yake to waɗannan abubuwa idan muka duba su malam ya kawo abubuwa guda hudu kenan sunnonin wanka wanke hannaye zuwa gwiwar hannu yayin farawa afwan zuwa wuyan hannu yayin farawa da kuma kurkurar baki biyu da kuma sheƙar ruwa a hanci uku da kuma facewa hudu afwan da kuma shafa kafar kunne biyar kenan akwai na abubuwan guda biyar su ne malam ya ambata daga cikin sunnonin wanka to kaga zaka ƙara su in kana son wanka na kamala zaka ƙara su akan waɗancan sai dai kuma kowane zai ɗauki gurbinsa ba wai sai ka gama waɗancan nan sai kai waɗannan ba a kowanne zai ɗauki gurin da ya dace da shi zai zama ka shigar da su za mu zo wajen shigar da su kowanne za ku ga ya ɗauki gurinsa malai ce wa fada'ilu mustahabbansa kuma shi wanka albidayatu bi ghaslil najasati thumma adh-dhakari fa yanwi indahu malai yace albidayatu bi ghaslil najasati farawa da wanke najasa wannan mustahabbi ne kaga yanzu kenan yawa, yanzu an zo an koma baya.